بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Asabar, wanda shi ne yammacin uku ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab, wanda aka fi sani da suna masallacin dandali da ke tudun Wadan Zaria a Nigeria, inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadan. Allah ubangiji ya karba mana. Wannan shine darasi na uku insha Allah daga cikin tafsirin suratul Qasas, wanda zamu tashi kai tsaye a fadin Allah madaukakin sarki, inna fir'auna ala fil ard. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
نعم. الله مالك سيكي كيتشوا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونتشي آياته لكي نمأ والنصورة. Allah ya ce inna fir'auna, lalle dai shi fir'auna, ala fil ardi, yana dagawa a bayan ƙasa, yayi dagawa a bayan ƙasa. Waja'ala ahlaha shiya'an, ya sanya mutanen ƙasar suka zama kungiya kungiya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yana raunatar da wani sashi a cikin su. Yudhabbihu abna'ahum, yana yayyanka ƴaƴansu maza. Wa yastahyi nisa'ahum, yana kyale ƴaƴansu mata a raye. Innahu, lalle shi fir'auna, kana minal mufsidin, yana daga cikin mabarnata. Wannan aya ci gaba ne da wato shimfiɗa akan abin da zai biyo baya na kissar annabi Musa da alaƙar shi da fir'auna da tasowar shi a gidan fir'auna da sauran abubuwa. Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard. Al'ulu ma'anar shi anan shine at-tajabbur, wato yana da kangara da girman kai da ƙaharu da yake ma al'ummar da suke rayuwa a ƙarƙashinsa. Yana cutar da su kamar yadda malamai suka faɗa, irin As-Suddi da Qatada da Ibn Abbas. Al-ard da aka ambata anan, al-ardu alif da lam lil ahd, wato ƙasar Misra, garin Misra inda shi fir'aunan yake sarauta. Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard, wato fir'auna yayi girman kai, yayi ta'addanci a cikin ƙasar Misra. Al-ulu anan shine al-kibaru kamar yadda muka ambata, kuma abin zargi ne, wato abin Allah wadare ne. Ya sabawa halayen mutanen kirki, kamar da Allah yake cewa tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Allah ya ce wancananka gidan lahira, gidan aljanna, mun tanaje shi ne ga waɗanda ba sa son girman kai da dagawa a duniya. Za mu zo wannan aya a can ƙarshen surar insha Allah. Allah ya ce waja'ala ahlaha shiya'an, ya kuma sanya al'ummar wannan ƙasa ta Misra su zama shiya'an, ƙungiyoyi. Ash-shi'u jam'i ne na kalmar shi'a. Abinda ake nufi da shi'a a Larabci su ne taron jama'a waɗanda suke wa wani shugabansu ɗa'a, asali shine ma'anar lafazin shi'a kafin yazo ya zama mustalah wanda aka sani na magoya bayan sayyidina ali radiyallahu anhu da can ana cewa shi'atu ali shi'atu muawiya masu goyen muawiya da masu goyen bayan sayyidina ali daga baya sai aka takaita kalmar zuwa ga masu goyen bayan sayyidina ali kawai a wannan zamanin kuma idan aka ce shi'a aka yi shiru to ana nufin mutanen da ke da wata mummunar aqida ta zagin wasu daga cikin sahabbai da bayin Allah na gari wanda kuma suka daura aniyar cewa ba su yarda da kowa ba in banda wasu tsirarin mutane da suke lissafawa kamar da dai aka sani suna da aqidu mabambanta muna na Allah ubangiji ya tsare mu waja'ala ahlaha shi'an ya sanya al'ummar wannan gari su zama shi'a to al ahl da aka ce anan ahlaha malamai sun yi maganganu akan suwa ake nufi da ahla wato shi fir'auna abinda ya faru da shi kafin mu tafi da nisa shi ne kamar yadda qatada ya ambata kamar yadda yake cikin littafin wato musannaf na abdurrazzaq as-sanani cewa ya kasance ya jizance daga wasu masu maganganu suna bashi labarin cewa za a haifi wani yaro wanda zai zama a sanadiyar sa zai karar da mulkin fir'auna sai fir'auna ya ce to daga yau duk yaron da aka haifa kawai a kashe shi kuma da Allah yake ba da labari a cikin bakara wa idnajjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum zuwa ƙarshen aya wannan shine magana ta farko kenan magana ta biyu kuma aka ce su banu isra'ila sun kasance sun gaji wani zance da suka jiyo shi ta hannun annabi yusuf alaihi salam shi kuma ya ji daga iyayensa zuwa ga kakan shi ibrahimu alaihi salam mun sani cewa ibrahim ya taba shiga ƙasar misra kuma har ya gama da zaluncin wani sarki wanda ya kokarin kwace mishi matarsa saratu a lokacin sai yake gaya ma al'ummar shi dake ƙasar misra cewa ina muku bishara da cewa a can ƙarshen al'amari Allah zai tada wani da a cikin jikokina wanda zai wargaza mulkin waɗannan azaluman da sai aka gaji wannan labarin ko ina ana izina da shi ga labarin ya koma kunnan kibbawa wato jama'ar shi fir'auna sai suka gaya mishi daga nan sai fir'auna ya dauki matakin kashe ƴaƴa maza labari na uku da yazo akan wannan shine cewa fir'auna a kokarin shi na yarda cewa ya ci gaba da tabbata a mulkin sa shine yake kashe ƴaƴaye maza na kabilar banu isra'ila saboda ya karanta su kada su yawa saboda banu isra'ila sun riga sun kaurato sun zo kasar misra sun zauna kuma sun zauna a kasar misra fiye da shekara 400 tun zuwan annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya ce a taho da iyayen shi din nan daga nan zuriyar su gaba ɗaya suka kaurato suka dawo misra sai zama suna ta hayayyafa suna yawa har za su kwace ƙasa daga hannun kibtawa sai fir'auna sai ya firgita da wannan sha'ani na yawaita su shi ya ɗauki matakin bari ya ci gaba da kashe mazajensu yana kuma wulaƙanta dattawansu yana bautar da ƴaƴansu mata wannan duka malamai na tafsiri sun ambaci waɗannan maganganu a matsayin dalilan da suka sa fir'auna ya ɗauki azama na kashe ƴaƴaye da Allah yake cewa wato ya wulaƙanta ya sadifu ta'ifata minhum yadhbihu abna'ahu yana wulaƙanta wani bangare daga cikin su ta hanyar kashe ƴaƴansu to da Allah yace ja'ala ahlaha shi'an ya sanya al'ummar ƙasar misra suka zama ƙungiyoyi ko dai a ce wato ƙungiyar kibqawa ƴan kabilar sa daban da ƙungiyar banu isra'ila waɗanda su ne mutane da yake wulaƙantawa wannan ɗaya daga cikin fasarorin da aka kawo kenan kamar yadda qatada ya kawo wasu malamai kuma suka ce a ahlaha anan da aka mayar shi'an isu banu isra'ila din ya sanya wato rigingimu da rashin fahimtar juna a tsakankaninsu don haka sai suka rarrabu ba su da haɗin kai don ya samu halin ci gaba da mulkansu da yi musu ta'annatin da ya ga dama kamar dai ka ce yana aiki da wannan ka'ida da aka sani ta divide and rule farriq tasut wato raba kan mutane zai baka dama sai ka mallake su yadda kake so. Ba za a iya cewa Fir'auna yana daga cikin dadaddun mutane da suke amfani da wannan ka'ida ta divide and rule. Daka Fir'auna ya raba tsakankanin su kamar yadda al-Imam Ibn Kathir yake faɗa wa min qablihi Ibn Qutaybah cewa banu Isra'ila ne sayyidina mutanen annabi Musa alaihi salam wato Fir'auna yake raba kansu ya maida su wulakantattu a cikin ƙasar Misra. Za mu ga cewa an yi ta'adili da cewa waja'ala ahlaha ya sanya mutanen ƙasar Misra, wanda kuma in muka bi a tarihance su banu Isra'ila ba mutanen ƙasar Misra ba ne, su mutanen ƙasar Sham wanda hijira ce ta kawo su. Kamar yadda muka ambata wannan hijira sun yi ta iri biyu. Akwai hijira ta farko wanda suka yi a sanadiya annabi Yusufa ɗaya daga cikin mutanen banu Isra'ila wanda ya shigo Misra a matsayin bawa da aka sace shi, amma Allah ya ɗaukaka shi har ya bashi sarauta. To daga nan kuma ya tura ya ce a kwaso mishi ‘yan uwanshi da danginsa su dawo Misra. Kamar yadda yake cewa haza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. To wannan shine mataki na farko da banu Isra'ila suka yi ƙaura suka dawo ƙasar Misra. Mataki na biyu shine matakin wani azzalumin sarki da aka samu, wani kafirin sarki wanda ya zo ya dinga cutar da su a ƙasar Falastinu, wato ƙasar Sham kenan, wanda ya tirsasa waɗanda suka saura izuwa ga yin hijira. Saboda haka da suka tashi yin hijira babu su basa da inda ya dace su tafi irin Misra, domin suna sanar cewa ɗan uwansu ne yake mulki a can, al'ummarsu suna da tagomashi, suna da rufin asiri a can. Saboda haka sai suka yi ta hijira a karo na biyu suka dawo ƙasar Misra. To wannan shine ya wanzar da su a ƙasar Misra kusan shekara 400 kafin wannan hadisa ta Fir'auna da annabi Musa. To amma kaji Allah ya kira su da suna ahlaha, yace mutanen Misra. Wannan yake nuni zuwa ga idan mutum ya tashi ya dawo wani gari ya zauna a garin, rayuwar shi ta dawo garin, to ya zama ɗan garin, duka hukunce-hukuncen ‘yan garin sun shafe shi. Saboda haka ba zai dinga yin mu'amala irin ta baƙo ko a mu'amalance shi irin yadda ake mu'amalantar baƙo ba. Da haka za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi ya dawo Madina sai ya zama shi ma kamar mutumin garin Madina, yana cika sallah yadda mutanen garin Madina suke cikawa, yana damuwa da damuwar mutanen garin Madina, da shi ake taimakon garin wajen a ga cewa garin ya ci gaba. Don haka duk mutumin da ya dawo wani gari ya zauna da ya zama ɗan garin, yana daga cikin maguzanci a yi mishi gori a ce shi baƙo ne ko ba garinsa ba, ko a dinga mishi kallon wani bare ko wanda ba yi da galihu a garin. Wannan duka ragowar ƙabilanci ne na jahiliya wanda musulmi ba su gushe ba suna yin shi. Allah Ubangiji ka tsare mu. Da haka sai ya ce waja'ala ahlaha shi'a. A wani ƙauli ɗin har ila yau an ce Fir'auna mafarki ya yi, ya ga wasu mutane sun taho ko wata guguwa ta taho daga ƙasar Sham ta zo ta kakkarya gidaje da rumfuna da mazaunai na ƙasar Misra. Wato wata guguwa mai tsanani ta zo tare da wuta ta ƙona ta kakkarya ta kwashe rufin ɗakunan ƙibbawa mutanen ƙasar Misra, sai kuma ta bar gidajen banu Isra'ila. Sai ya kirayi bokaye da matsafa da masu duba, sai suka zo suka duba mishi ya tambaye su game da wannan mafarkin da ya yi. Sai suka ce mishi yakhruju min baiti bani Isra'ila rajulun yakunu halaku Misra ala yadayhi. Amma ana wannan mafarkin shine wani yaro ne zai fito daga cikin ɗaya daga cikin gidajen banu Isra'ila wanda a sanadiyarsa ƙibbawa za su halaka. Al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari ya kawo wannan a cikin littafinsa Jami'u al-Bayan an Ta'wil al-Qur'an. To abinda zai bamu mamaki a nan shine kamar yadda malamai suka ambata, kamar yadda Az-Zajjaj ya ambata, yace babu shakka Fir'auna ya nuna cewa shi mutum ne da yake da wauta. Domin idan ya tabbata da gaske ne labarin da bokaye suka faɗa mishi cewa lalle al'umma shi ta kafirai kibbawa za ta halaka a hannun wani daga cikin banu Isra'ila, to kisa ba zai hana wannan tabbatar da wannan kaddara. Idan kuma ƙarya bokayen suka kamar yadda suka saba, to babu amfani ya kashe mutane. Da kan gaskiya suka fada, duk yadda ya kai ga iya wayan shi da dabarar shi, ba zai hana kaddara Allah ta aiki ba. Idan kuma ƙarya suka fada, to babu dalilin kai ta dinka kashe dubban mutane. Don malaman tarihi suna cewa an kashe jariri kamar mutum 140 a cikin shekaru da aka yi ana wannan kisa. Har ma sai da ya zama jama'ar shi, magoya bayan shi da sojojin nashi suka fara ce mishi al'amarin kisan nan yayi yawa. Muna ganin a rage, sai ce to a dinga yin kisan shekara ɗaya, sai a huta wata shekara. An ce a irin haka ne ma Annabi Haruna shi ya tsira domin ya girma Annabi Musa. Da haka da suka ga kisan yayi yawa, sai suka ce mishi wannan kisan bai da wani amfani. Yaushe dan ana neman kada mutum ɗaya ya tsira, za a kashe al'umma guda. Amma da yake game da Allah ya faɗa, innahu kana minal mufsidi, lalle Fir'auna yana daga cikin maɓarnata. Maɓarnaci ne na nayin kashaku. Su bani Isra'ila da suka dawo ƙasan Misra suka zauna, Allah maɗaukin sarki ya jarrabce su, da kamar yadda muka ji da Allah ya ce wato shi Fir'auna yana musu mene, yana musu yastad'ifu ta'ifatan minhum, yana raunata su, duk abin da zai kawo musu rauni yana yi. Wato a jarabce su da abubuwan da suka shafi rashin samun ababen da suke bukata na rayuwa. Ba su da kyakkyawan abinci, ba su da makarantu, ba su da asibitoci, ba su da tsaro mai kyau, tattalin arzikinsu ya lalace, duk wani abu da ka sani wanda zai raunata su. Fir'auna yana ƙoƙari ya ga cewa sun samu rauni. Saboda mene? Saboda kada su yi ƙarfin da za su yi muƙawama. Don haka Ibn Kathir yake cewa banu Isra'ila a wannan lokaci sun kasance da su ne zaɓaɓɓun bayi, amma da suka shiga cikin saɓon Allah, sai Allah ya sallaka musu sarakuna azzalimai waɗanda suka zama musu jarabawa a gare su. Shi ne kamar da Allah yake cewa latufsiduna fil ardi marratayn, za ku yi ɓarna a bayan ƙasa har sau biyu. Wannan daga cikin ɓarnar da suka yi shi ne saɓon da suka yi ta yi, sai Allah ya jarabce su da sarakuna azzalimai. A can ƙasar Falastinu wani sarki ya dosa zalunta su, wanda ya tasa musu suka gudu, suka bi kuma suka tarar da Fir'auna, shi ma ya dinga zalunta su. To, don haka sai Allah ya ce innahu kana minal mufsidin, lalle Fir'auna yana daga cikin maɓarnata. Me yake nufi da kasancewa shi cikin maɓarnata? Saboda ya kai matuƙa wajen ɓarna, shi sa aka ce kana minal mufsidin, ba a ce kana fasidan ko mufsidan ba, aka ce yana daga cikin maɓarnata. Ibn Ashur ya ce saboda ɓarnar shi ta bayyana a kan halaye mabambanta kamar guda biyar. Na farko akwai girman kai da jabberanci, akwai wulaƙanta mutane, akwai rarraba kan mutane a mai da su ƙungiyoyi, akwai cutar da masu rauni a cikinsu. Ga kuma kisan ‘ya’ya maza da kuma raya ‘ya’ya mata, ga kuma uwa uba kafirci wanda ba taɓa ganin irinsu. Kuma cikin kafircin Fir'auna shi ne akwai galatsi da faɗan baƙaƙen maganganu ga Allah. Shi ne mai cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, ce aini ma ina mulkin ƙasar Misra kuma ga waɗannan koguna suna gudana ƙarƙashin kafata. Shi ne mai cewa ma alimtu lakum min ilahin ghayr, yace kai ba ku da wani Allah fa abin bauta an ba ni ba. Shi ne mai cewa ana rabbukumul a'la, ni Fir'auna ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka. Shi ne mai cewa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad, wato yana claimin shi yafi kowa sanin abin da ya dace, cewa abin da nake gaya muku shine abu mafi inganci mafi nagarta. Duk wannan suna daga cikin munanan maganganun da ya dinga faɗi wanda suke nuna tsantsar kafircinsa. Shi sa kaga har a ƙarshen al'amarinsa sai da Allah ya ƙara mashi wannan shaida lokacin da ya ga ruwa zai cinye shi, da yake cewa amantu billazi amanat bihi banu isra'ila yace a yanzu nayi imani sai Allah yace al'ana yanzu ne zaka ce kai imani wa qad asaita qablu alhalin da kai sabo wa kunta minal mufsidi a ƙara mai wannan kalma ka kasance daga cikin mabarata duniya ba ta taba ganin mabarnaci irin fir'auna da irin sigabar nasa ba shi yasa zaka ga malaman tarihi suka tsaya suna tabbance akan wai wane ne wannan mutumin fir'auna din wanda aka yawaita ambatansa wane ne shi wasu suka ce fir'auna sunan sarauta ne duk wanda ya mulki a ƙasar misra a wannan zamani na kafirci to ana kiran shi da suna fir'auna kamar yadda ake kiran sarkin rumawa da kaisar to wanda ake kiran sarkin wato abin nan najashi sarkin habasha kamar yadda ake kiran sarkin fursawa da kisra kamar yadda misali yanzu aka ga akwai sarki da ake kiran shi da suna sarki akwai wanda ake kiran shi da suna oba wani ana kiran shi da suna mai suna sarkin borno shehun borno kaga sunan sarauta ne duk wanda ya hau wannan garin sarautar za a kira shi da wannan sunan muqam wasu malaman tarihi suka ce su suna ganin iyakacin ta kenan wasu malamai kaman al-jauhari a cikin tahzibul lugha yace a fir'auna sunan yanka ne na duk mutumin da yake azzani shine kamar yadda za a ce shedan sunan yanka ne ga duk mutumin da yake kangarare ko aljan da yake kangarare yace dan haka ma ake cewa ko da wasu za a ce wane yana da halin fir'aunanci ana nufin azzalimi ne na nuna wa sarki yace ai asalin far'ana shine al-makru wad-daha makirci da kisisina da iya shirya kutungwila a larabci shine al-far'anat wannan shine ra'ayin al-imam al-jauhari a cikin tafsirin sa da suna tahdhibul lugha amma wasu malamai irin su mas'udi sun saba mashi suka ce sam wannan kalma ba balarabi ya bace hasali ma ba a san fassarar ta da larabci ba a wasu shekaru da suka gabata akwai majalisar darul ifta ta kasar misra sun ba da fatawa akan cewa fir'auna sunan sarauta ne kuma fir'aunan da ya zamani da annabi Musa wani ne da ake ce mishi Ramses II suka ce wannan shine fir'aunan da ya zamani da annabi Musa amma daga baya wasu malaman tarihi zaka iya cewa sun saba ma wannan ra'ayi ko kuma sun ƙara wani zance akai kamar Malam Rashid Ridha a cikin tafsirin sa Al-Mannar ya tafi zuwa ga ambaton wannan ra'ayin da kuma ƙari akan nashi kafin shi can baya kuma haka nan malam mai littafin abin nan wato Ibn Ashur mai littafin tafsirin nan wasu malamai a yanzu wanda suka yi bincike na kimiyya su kuma sun karkata zuwa ga cewa annabi Musa ya yi zamanin da fir'auna guda biyu akwai fir'auna babban dattijo wanda shine ya fara kashe mutane amma ya mutu ya bar ɗansa wannan ɗan nashi shi ya gaje shi shine wanda suka yi gwagwarmaya da annabi Musa suka kafa hujja da cewa Qur'ani ma ya ishara zuwa ga wannan da Allah yake cewa fir'auna ya ce wa annabi Musa alam nurabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta yana mushi gori yake cewa kai ba a cikin mu ka taso kana dan yaro ba sai suka ce yana cewa wannan fir'auna sun taso ne da radan annabi Musa a gidan sarauta dan haka inda uban ne da ya rene shi da zai ce ne alam urabbika walidan ashe ba ni na rene ka ba amma sai wanda yace alam nurabbika fina ba a gidan mu ka taso dan yaro ba kuma a gaban mu ka taso har kai kisa har kai kaza har kai kaza to wannan dai tattaunawa ce da malaman tarihi suke yi da malaman kimiyya kuma sun ƙara wa wannan zancen nasu ƙarfi da cewa momis gumakan da ake tsammanin na fir'aunonin nan ne guda biyu da shi Ramses da ɗayan da ake ce ma Menfib cewa shi Ramses da aka gwada gawarsa ta fir'auna da gaskiya abin da aka iya cimmawa a bincike na archaeology shine ya mutu ne bayan ya dade a duniya shekara sama da 90 suka ce kuma tsohon shekara sama da 90 ba zai iya irin gogwar mai da aka ce Fir'auna ya da Annabi Musa ba har ya je ya shiga cikin ruwa ya nutse sannan gawar babu wani alama da ke nuna cewa ta mutu ne a ruwa ya kamata a ga wasu abubuwa da za su taimaka a iya tabbatar da cewa wannan gawa a ruwa ta mutu kaman karyewar wuya ko shigar ruwa cikin wasu gabobi na skull dinta kashin kokon kanta ko wani abu makamancin haka duka babu wannan amma ita daya gawar an samu ire-iren waɗannan abubuwan a cikinta da suke nuna cewa akwai karaya a wuya akwai karaya a gadon baya ko kuma ragowar ruwa wanda yake da gishiri irin ruwan kogin maliya a jikinta wallahu a'lam wannan duka zance ne na malaman kimiyya wanda ba dole ma sai an ambace shi amma saboda Fir'auna ya kasance wata shakhsiya ce shahararriya a bakin kusan duk wani mutum da ya rayu a bayan shi har zuwa yanzu da dukkanin al'ummomi an san labarinsa ana kuma da ragowar tarihi a kansa Allah ya kyauta wasu malamai kuma suka ce su hujjar su game da cewa Fir'auna suna ne ba laƙabi ba har ila yau shine faɗin Allah da ya jero sunayensu a cikin Ankabut da Allah yake cewa wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat yanzu wannan sunayen da aka jera aka ce da Qaruna da Fir'auna da Hamana suna na farko Qaruna da suna na ƙarshe Hamana ba a da sabani akan cewa sunaye ne na yanka to a irin zubin zancen alqur'ani ba zai sirka sunayen yanka ya tsira a wani suna kuma wanda yake laƙabi a tsakaninsu dole zai faɗe su zai ambace su ne da siga daya kamar yadda Allah misali idan ya ce waja lakum sam'a wal absara wal af'ida za mu zo mu ji a gaba batu akan me yasa ake jiro as-sam'a wal basara wal fu'ad ba a cewa misali as-sam'a wal uzna ko al-aina was-sam'a me yasa ake kawo su kullun as-sam'a wal basara wal fu'ad saboda su ne ƴan uwan junansu Qur'ani baya yin zance irin wannan nagwaranci a hada wani abu da ba dan uwan shi suka ce dan haka suna ganin Fir'auna sunan shi ne na yanka ta yusara kunan da suka zo bayan shi saboda girman al'amarinsa a wajensu sai suka dinga sanya wa kansu sunayensa wallahu a'lam Allah ya ce yuzabbihu abna'a yana yayyanka yuzabbihu an ƙara wannan shadda ne ba a ce yadzbahu sai a ƙara shadda dan nuni zuwa ga yawaitawa kamar yadda Ar-Raghib al-Asfahani ya ambata a cikin مفردات القرآن يذبح أبناءهم هكذا أسكن بكرة ما يذبحون أبناءكم كما يدى كو أحوصى أقوي إن وانا تدئيف ينا كارا ما كلمة يوم ما أنا كاغا ما كتي يا كشي دبندا أتي يا ككشي هكا يا ماريش دبندا يا ماريش هكا يا دوكيش دبندا يا ددوكيش wannan ƙarin linkin harafin yana nuna ƙarin ma'ana ko haka ya zage shi daban da ya zazzage shi aka ce wannan ya zazzage ni ma'ana ya mun zagi da yawa fiye da ya zage ni kawai ko kuma ce na duke shi ka ne duka fiye da na duke shi kawai to haka yuzabbihu take da yadhbahu bambancin su a wajen ma'ana na farko kenan na biyu kuma suka ce yuzabbihu yana nufin yanka ne wanda a lokaci guda za a yayyanka mutane da yawa ba tare da ma an mutunta su wajen yankawa ba ka kwatanta irin yanda ake makaji a ranar sallah ana yanka su ana wurgar da su da kansu ma za su karasa ko irin anaɗe ta din nan a danne ta mutu a natsa ba za ta samu ba to haka Fir'auna yake kakkashe yara babu mutuntawa babu tausayi a yau in an haifi jariri 100 a yau za a kashe su gaba ɗaya shine ma'anan yuzabbihu abna'ahu yana karkashe ƴaƴa maza to me yasa yake karkashe ƴaƴa maza ya kyale mata wa yastahyi nisa'u saboda wancan tsabara gyanbar da aka fara domin duk al'ummar da ake kashe ƴaƴanta maza suke ta mutuwa suna kanana to wannan al'ummar tana fuskantar hadarin karewa ba ta da mustakbali sannan duk al'ummar da ake barin mata su yawa babu maza ita ma wannan al'ummar tana fuskantar hadari na lalacewa domin duk sanda mata suka yawaita a cikin al'umma ba su da maza masu kula da su ba su da mazaje na aure ba su da yayyi ba su da kanni maza ba su da ƴaƴa maza wanda za su kula da waɗannan matan babu shakka matan za su lalace za su fito su takuɗe da maza za su shiga cikin halaye da ɗabi'u na rashin gaskiya za su kama karuwanci za su kama barace-barace za su kama abubuwa da yawa na rashin kirki wanda kuma hakan ya faru ga banu Isra'ila kamar da Allah yake cewa annabi yake cewa inna awwala fitnata bani Isra'ila kanat fi nisa kamar da kuma muke gani yake faruwa da duk al'ummar da ta bari mata marasa galihu suka yawa a cikinta ta kyale mata ba su da galihu wato a samu mata suna da ƴaƴa suna da jikoki suna da waɗanda suke jiran abinci a hannunsu sannan ba su da mazaje zawarawa ne ko waɗanda aka sake su ko wanda mazajensu suka mutu ko kuma ƴan boko ne waɗanda suka ƙyaure ko ire-irensu ko masu zaman kansu ne waɗanda suke sana'a ta zaman kansu da al'ummar ta bar mata suka zama haka babu shakka ta kama hanyar lalacewa da ga al'ummar mu a wannan lokacin take fuskantar irin wannan hadarin na barin mata su shiga cikin maza su yi gwagwarmaya da gogayya da duk abin da suke so su harka ce kamar hadisai ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata muke ganin su aikace kamar hadisin Bukhari da Muslim hadisin Bukhari afwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin alamun tashin alkiyama a waye gari mata suna gogoriyo suna taya mazajensu sana'a idan mutum da matar shi duka sana'a ɗaya suke yi ko kuma ita ma tana neman kuɗi da zumma cewa dan ta rage mishi wahalar gida har ma tana alfahari da haka har ma mata waɗanda suke da potentials na su zama masu sana'a sun fi sauƙin auruwa akan mata waɗanda suke da potentials na cewa mata ne masu zama gida masu aiki da wakar na fi buyi tukunna ba su samun mijinsu dole zai auri mace yana neman wacce ce take da sana'a wacce ce take da aikin gwamnati wacce ce take da wasu ƴan kuɗaɗe a hannunta wanda za ta rage mishi wahalar gida kai wani ma sai an yi yarjejeniya cewa to ke ki yi kaza ni in yi kaza an baka ba za a zauna zama aure ba to wannan duka tasiri ne na yahudanci tasiri ne na tsananin san duniya kuma alama ce cikin alamun kusantar lahira Allah ka tsare mu Allah ya ce innahu kana minal mufsidin lalle fir'auna yana daga cikin mabarnata kamar yadda muka ji a bayani game da wani sashi na barnatar da fir'auna yake to wannan kenan wannan aya mai albarka daga cikin abin da zamu cira na fiqhun da ke cikin ta akwai bayani akan tajabburanci da girman kan fir'auna da Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard sannan aya tana nuna mana cewa wannan ka'ida da muka sani a yanzu ta ka'ida ta farriq tasud wato divide and rule to tsohuwar ka'ida ce wanda kuma masu aiki da ita mafi yawansu azzalumai ne azzaluman shugaban da sarakuna sune suke aiki da ka'idan farriq tasud raba kan mutane sai ka mulke su ka sa musu rabuwa da rashin fahimtar juna kamar yadda muke gani a tsarin siyasa na demokradiya sannan wannan aya tana nuna mana hukunci game da mutumin da ya zauna a wata ƙasa to ya zama ɗan ƙasa ya zama mutumin garin idan da koda ba nan ne garinsu ba koda ba kone shi koda ya cira ne ya zo kuma yana nuna cewa daga cikin abin da zamu guda shine gori da gari a dinga cewa su wani baƙi ne ko ƴaƴan baƙi ne ko ba ƴan gari bane duk wanda aka tafi aka tabi za a tare shi ma da yake tuhumar wani akan cewa dan bako ne to yi shi ma dan bakon ne sai dai kawai wani bakon ya riga wani zuwa hakanan wannan aya tana ƙara tabbatar mana wata ka'ida da ake cewa la yughni hadarun min qadar ta ka tsantsan da bi a hankali da wayo baya hana kaddara da Allah ya kaddarta ta tabbata duk wannan abin da fir'auna yi na kashe mutane da bulakanta su da ɗaiɗaita al'amuransu da sanya su cikin damuwar da ba za ma su iya yin tunani mai kyau ba wannan bai hana Allah ya ikonsa na tayar da annabi Musa a cikin su kuma Allah ya tayar da annabi Musa ma karkashin kulawar sa shi Fir'aun daka shi kisa jama'a baya hana duk wata aqida ko wata manufa ta tabbata babu wata manufa ko wata aqida ko wani tunani da za a ce bari wai a kashe wanda ya kirkiro wannan manufa saboda manufar ta buye ba za ta buye ba a ana kashe wata manufa ne in an gamsu cewa mummuna ce ta hanyar gamsar da mutane cewa wannan manufar ba ta da kyau amma dan a kama wanda ya kawo ta a kashe shi ko a kama shi a azabtar da shi to babu abin da haka zai kara ma wannan manufa ta shi mummuna illa ma ta kara samun ta goma shi mutane awam sai su dauka ma ai gaskiya gare shi haka ce an kashe wani saboda wata manufa ta shi mummuna ballantana ko manufa mai kyau to wannan ba zai sa ainihin wato a manufa ta shi ta mutum daga gaskiya abin da zamu fahimta a wannan aya a ila yau akwai amfanin yawan al'umma to falala ce shi yau wato mutane su zama suna da yawa to ba abun gudu bane a'a shi kanshi asset ne shi kanshi dan adam in yayi yawa ya zama resources mai zaman kanshi ni'ima ce kuma da falala Allah dan haka muka kewaya alqur'ani zamu ga qur'ani yana yaban yawan dan adam kamar fadin Allah wadhkuru in antum qalilan fakatharakum a cikin suratul a'raf ku tuna da ba ku da yawa sai Allah ya sanya ku kai yawa da irin fadin Allah wadhkuru in antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa awaku wannan Allah yana magana da sahabbai ne yana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi cewa ku tuna da a makka ba ku da yawa ku yan kadan ne sai Allah ya maida ku madina ya yawaita ku kuma ya sa ku aka samu masu daukan dawainiyar ku haka nan da Allah yana bada labarin babban kafiri Allah ya ce an kana zamalin wa bani kafirin nan yana takama saboda ya ga yana da dukiya yana da yaya Allah bai ce da dukiya da yaya ba abin alfahari bane sai dai ko Allah ya ce zai kama shi daga baya amma Allah bai mishi inkarin cewa dukiya da yaya kariya bace kankinan Allah ya tabbatar da fadin wannan kafiri Utuba cewa dukiyarsa da yayan shi abinda za su kare shi ne amma alaira ba su amfane shi ba kamar yake cewa la uta yanna malan wa walada yace alahiran ma za a bashi yaya da dukiya Allah yace atala algai haka nan mukalli hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi yake cewa tazawwadul wadudal waluda fa inni mukathirun bikum al-umam wanda yana cikin littafin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam an-Nasa'i daga sahabi Ma'qil dan Yasar Allah ya kara masa yadda akwai wani lafazi da Aisha ta ruwaito a cikin Sunan Ibn Majah wanda nake so in karanta mana shi saboda ya da fa'ida ta musamman a wannan lafazi Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annikahu sunnati aure sunnata ne faman lam ya'mal bi sunnati falaysa min wanda duk bai yi aiki da sunnata ba to baya tare da ni sai annabi ya ce wa tazawwaju ya ku musulmi ku yi ta aure fa inni mukathirun bikum al-umama zamma sauran al'ummomi al-fahari da yau sai ya ce wa man kana za qaulin wanda yake da wadata falyankih to yi aure wa man lam yajid wanda bai da wadata fa alayhi bisiyam to yi ta azumi fa inna as-sawma lahu wijaa azumi zai ba shi kariya to zama ku kalli fa'idar da nake so mu kalla sai zama mun canza abu yanzu talaka wanda bai da karfi shine zai ta aure ba kai ba gidi shi kuma annabi ya ce ne man kana za qaulin falyankih mai wadata kuma sai ka ganshi da kankame man gida wanda ya kai azuma mata goma ma inda ya halasta kuma sai ka daga shi sai mata ɗaya kamar rai sai kuma aljinu da suka cika gidan shi kuma kule ta ce ah shi bai bukata aure shi kuma ke da wadatar da ya kamata ya aure dan ya tara wa annabi zuriya da Allah bai alfari shi tunda yana da karfin yin auren yana da wadatar da zai ce da yayin ya musu tarbiya talaka kuma wanda bai da komai shi kuma ya aura ya kara wani ma sai dai ya kara raba daki ya saka wannan nan ya saka wannan nan ya sake gano waje ya sake aura ya rasa inda zai saka sai koruwa can ya ta haifa yaya barkatai babu tsari kaga kowanne a cikin su saba wa Allah yake
da wanda yake da wadata yake aure to baya aiki da wannan hadisin yana saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa man kana za taulin faliyanki ya kai wanda kake da wadata kai aure ka ƙara kai aure har ka cike daki kuma kai tayyafin yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana musu tarbiya da alfari da su kai kuma talaka da baka da shi ko dai kai daya ta fita kunya ko kuma ko in baka da dayan ma to sai kai hakuri kai ta azumi kana tasbihi kana istighfari wal yasabi alladhi la yazir nikahan hatta yubinahu Allahu min fadlihi Allah ya tsare mu ar majamana fadan Allah wa nuridu an namunna ala alladhina sudifu fil ard
wa nuridu an namunna ala alladhina sudifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin
Allah ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina sudifu fil ard وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ فرعون wannan adafi ne akan wancan zancan fir'aun shi abinda yake yi shine yana mene inna fir'auna ala fil ard fir'aun ya zama kangarare a bayan kasa waja'ala ahla hashiya ya sanya al'umma sun zama kungiya kungiya yana kaza yana kaza yana kaza Allah ya ce mu kuma sa Allah wa nuridu mu kuma sa Allah mun riga mun nufata muna da nufin wato Allah yayi irada qadariyya annamunna alal ladina sudifu fil ard mu yi baiwa mu falala ga wadannan da aka raunata a bayan kasa wato su banu isra'ila ne kenan wa naj'alahum a'immatan mu sanya su su zama jagorori wa naj'alahumul warithina mu sanya su su zama magada wannan ita ce aya ta 5 fadin Allah da yake cewa naj'alahum a'imma malami suka ce wato wulatan wa mulukan yuqtada bihim fil khayr Allah ya ce za mu sanya su zama shugabanni da sarakuna da malamai kuma abun koyi a wajen sauran mutane me da Allah yake cewa roje kam taraku min jannatin wa uyun wa dhuru'in wa maqamin karim wa na'matan kanu fiha faqihin kadhalika wa awrathnaha bani isra'il kaga Allah ya bayyana mana wa rasna aqamun akhari ta cikin dukhan wa rasna aqamun akhari kaga Allah ya bayyana mana karara abinda ya musu na girmamawa abinda ya musu na ba su shugabanci da ba su gadan abinda su fir'auna suka bari a fir'auna sun gina gari wanda yake cike da koramu da gidaje da benaye da al'amura na more rayuwa to dukkan waɗannan abubuwan banu isra'ila suka gaje su Allah ya ci gaba da cewa wa naj'aluhumul warithina za mu sanya su zama sune magada abinda su fir'auna suka bari wato kamar da Allah yake cewa awoje wa awrathnal qaumal ladina kanu yustad'afuna mashariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishuna a cikin suratu al-a'raf kaga Allah yake bayyana cewa mun gadan wada waɗannan da aka kamar da kira su da annan da suna alladhina stud'ifu Allah ya sake cewa wa awrasnal qaumal ladina kanu yustad'afuna waɗannan mutanen da aka ce an raunata da su sai muka gadan musu da kasashen masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha gabashi da yammacin wannan kasa da muka yi mata albarka wato da misra din da sham gabaki din su Allah ya gadan musu kuma Allah yake cewa wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawm wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kuma kalma Allah ta tabbata akan banu isra'ila saboda hakurin da suka yi Allah ya ce wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun muka ragargaza abin da fir'auna yake aikatawa na zalunci da kuma makwancin sa haka a wani wuri Allah yana bada labarin wannan alƙawari da yau banu isra'ila na cin nasara a cikin sutul anbiya da Allah yake cewa ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون wannan kaida ce amma amma zaka dabbaka ta anan a kebance akan banu isra'ila Allah ya ce mun riga mun rubuta a cikin takardu cewa ita ƙasa waɗanda za su maye ta su ne bayin Allah na gari kamar da Allah ya ce a wani waje fa wa ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin Allah ya kimsa musu ya aika musu sakon cewa za mu halakar da azzalimai ولنسكننكم الارض من بعد كما زمو باكو قسف كزونا ا cikin ta bayan su zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id a cikin suratu ibrahim suna nan dai da yawa ire-iren waɗannan ayoyi da suke tabbatar da alƙawarin Allah game da cewa zai gadawa bani isra'ila da wannan ƙasa ta misra zai halaka fir'auna da azzaliman da ke taya shi zalunci har ila yau kuma fadin Allah cikin suratu an-nur da Allah yake cewa wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَدَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا Allah ya ce yayi alƙawari ga wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari cewa da sannu zai maye gurbi ya ba su ƙasa ta zama tana hannunsu kamar yadda ya maye ya bai wa waɗanda suka yi imani gabanin su irin wannan falalar Allah ya ce kuma zan ba ku ƙarfin fada a ji a bayan ƙasa wanda hakan zai taimaka muku ku raya addininku wanda Allah ya yarda ku yi addinin sannan Allah ya ce zan juya muku daga tsoro ku koma cikin aminci kamar yadda na ambata a darasi da muka yi a baya cewa mun zabi wannan sura saboda wasu dalilai sai na manta ban ambaci dalilin ba yanzu na tuna dalilin wannan sura daga cikin jigoginta da malamai suka ambata shine tana bayani akan hanyoyin da ake samun mafita a lokacin da al'umma take cikin kaskanci ba ta da ƙarfi kamar irin wannan rayuwar da muke a wannan zamanin al'umman musulmi a faɗin duniya gabaki ɗaya al'umma ce da take cikin halin jarabawa musulunci yanzu ba yi da wata daula kwaya ɗaya da ke da ƙarfin faɗa a ji a duniya tun bayan karyewar daular Usmaniya yau kamar shekara 100 cif a shekara ta 1923 wannan daula da ta karye musulunci bai sake samu wata daula mai ƙarfin fada a ji wanda kafirai suke jin tsoronta ba musulunci a yanzu bai da ƙarfin wata daula da take da ƙarfin tattalin arziki wacce take iya juya tattalin arzikin duniya sawa'un ƙungiyoyi na G5 ko G8 ko G wanene zaka tarar duka ƙungiyoyin kafirai ko G7 duk ƙungiyoyin kafirai babu wata ƙasa ta musulmai saudiya ce ko misra ko iraki ko kuwait ko qatar ko najeriya ko ina ne da take da wani ƙarfin fada a ji a duniya daga musulmai suna cikin halin jarabawa wanda kafirai sun mallake a duniya haka ƙarfin ilimin kimiyya da fasaha haka ƙarfin soja duk musulmai ba su da shi a wannan lokacin an yi zamani da kuma musulmi su suke rike da duka waɗannan ƙarfin waɗannan abubuwan guda biyar kuma su ne ƙarfin da duk ƙasar da ba ta da su ba za ta iya jagorantar duniya ba to musulmi kuma suna buƙatar su jagoranci duniya don su tseratar da bayin Allah daga bautar bayi ‘yan uwansu zuwa bautar Allah Ubangijin bayi musulmi suna buƙatar ƙarfin mulki na gudanarwa musulmi suna buƙatar ƙarfin tattalin arziki suna buƙatar ƙarfin soja suna buƙatar ƙarfin ilimi suna kuma buƙatar ƙarfin fada a ji a tsakankanin ƙasashe to kuma yanzu duka musulmai ba su da wannan gabaki ɗaya to da haka wannan sura ba ta koya mana yadda wasu musulmi suka rayu a irin wannan halin su ne waɗannan banu isra'ila ɗin su rayu a irin wannan hali na ƙasƙanci mun ji cewa masu rauni ne ba su da shugabanci ba su da ƙarfin fada a ji hasali ma bautar da su ake ana karkashe su duk da aka dama to yaya suka yi muƙawamar wannan yanayin har suka fita daga wannan halin suka samu ƙarfi suka samu daula suka samu ainihin mulki shine ta hanyar komawa zuwa ga Allah da gaskata alƙawarin Allah da bin sunnar Allah game da tashi a yi faɗi tashi kada kawai a miƙa wuya a sallama ga wannan ƙaddara ta zalunci wannan yana daga cikin jigon da yasa muka ga dacewar cewa wannan sura a ɗauke ta a yi karatu a kanta domin yanayin da ta sauka da irin labarin da take bayarwa ya dace da irin yanayin da muke ciki ya dace da halin rayuwar da muke ciki Allah ka fushi mu lafiya wannan aya ita ma akwai wasu fawaid a cikinta daga ciki akwai na farko tana nuni zuwa ga cewa haƙuri da gaskata Allah suke baiwa mutane jagoranci a cikin addinin Allah kamar yadda muka ji hakurin da Bani Isra'ila suka yi da kuma gaskata al'amarin da suka yi na Allah da alƙawarin da ya musu wannan ya ba su hali ya ba su damar suka fita daga wannan halin kuncin da suke ciki ko bayan daren dadewa malaman tarihi suna cewa sai da Annabi Musa yayi addu'a bayan shekara 40 da yin addu'a sannan aka samu nasara akan Fir'auna kaga sun dade tsawon shekaru kenan suna fuskantar wannan hali na kunci da matsi sannan wannan aya tana tabbatar mana da kaddara da kuma karfin Allah akan juya kaddara Allah yace wa nuridu annamunna idda abinda Fir'auna yake na kashe mutane da wulakanta Bani Isra'ila da sanya su cikin wulakantattu kaskantattu wannan bi hana Allah ya kaddara sa kaddara da Allah yayi na tada Annabi Musa kaddara da Allah yayi ya hukunta na cewa Bani Isra'ila za su samu nasara akan kibtawa kafirai duk kisan da aka yi bai hana wannan nasara saboda haka idan Allah ya kaddara abu to babu wanda ya isa juya wannan kaddara kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mutanen duniya za su hadu aljanin su da mutanen su da nufin su amfanar da wani da abinda Allah bai nufin ka amfana da shi ba manzo Allah yace ba su taba amfanar da kai da wani abu sai abinda Allah ya kaddara ba da za su sake haduwa kuma da nufin su cutar da kai da abinda Allah bai nufin ka cutar da shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su taba cutar da kai ba sai da abinda Allah ya kaddara shi tallafi Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf an riga an gama rubuta kaddarori gaba daya kuma an busar da alƙalamin an nade takardar da aka kaddara Allah ba ta canzawa Allah ya kaddara sai Annabi Musa ya rayu duk bala'in da Fir'auna ya nufin ya haifar ba zai tabbata haka mu zama masu imani da kaddara a koda yaushe yana daga cikin usul na imanin abu na uku sunna Allah game da taimakon masu rauni a ƙarshe matukar sun kasance masu imani da Allah kamar yadda muka ji a cikin wannan aya kamar yadda kuma zaka mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da wa'azi shi daya a Makka yayin shekara wajen 13 a Makka cikin rauni cikin kunci wani lokaci ma a boye yake wa'azi wani lokaci ma a hana masu bin shi da shi hulla da mutane ko lokacin da ya nufin barin garin ma ya fa hakura zai ba musu garin amma dole a koye ya bar garin saboda tsoron ka su kashe shi amma daga baya Allah ya bashi nasara ya shigo garin cikin daukaka suka zo gaba ɗaya suka rusuna a gaban shi suna neman afuwa suna cewa mun san kai dan manya ne mai kirki mai tausayi shi kuma yace idhabu fa antum tulqa ku je an yafe muku gaba ɗaya to duk mutumin da yake ya tsaya akan gaskiya komai rauninsa wata rana Allah zai bashi karfi kai dai ka tsaya akan gaskiya ku dai ku tsaya akan gaskiya sannan za mu ga cewa kuma shi shugabanci a addini wato muƙami ko ilimi ko ƙarfin faɗa a ji ko duk wata daraja da Allah yake bayarwa to ta Allah ce shi yake bayarwa zaɓin Allah ne yake zaɓan wanda ya ga dama ya ba da haka Allah anan ya zaɓi Bani Isra'ila ya ba su kamar yadda Allah yake faɗa game da Bil'am ɗan Ba'ura da Allah ya ce walau shi'ina la rafa'anahu biha Allah ya ce mun ba shi ayoyin Allah watu alaihi naba alladhi atainahu ayatina an ba shi ayoyin Allah amma da yake bin ayoyin Allah sai Allah ya ce walau shi'ina la rafa'anahu biha da mun so da mun daga darja shi da ayoyin amma Allah bai so ba da haka Allah bai ba shi daukaka ta malanta ko ta karfin fada a ji ko daraja ko mutunci a cikin mutane ba da haka shi girma da daraja Allah ne yake bayarwa in kana nema ka nema a wurin Allah kar ka nema a wurin wani Allah wani Allah bai iya bayarwa abu na gaba a yana nuni zuwa ga cewa bai halasta ga duk wata al'umma mai rauni ta hakura kawai ta mika wuya ga raunin ta ki kokarin fitar da kanta daga cikin raunin bai halasta misali yanzu in muna rayuwa a wurin da wasu azzalimai suke zalunci misali irin kidnappers din nan da bandits da sauransu suna shigowa garuruwa da ƙauyuka suna zalunci su yi kisa su yi fyaɗe su yi kama mutane su ce sai an biya kuɗi su kwashe dukiya to bai halasta ga musulmi kawai su zauna suna jiransu su zo kawai su kashe ku zama kamar kajin turawa wanda kawai suke jira a dinga kama su ana yanka su. Wajibi ne mutanen da suke rayuwa irin wannan wurin su san iya abin da za su yi na muƙawama don kare kansu. Ya zama koda za a kashe su, to a kashe su ne alhalin suna ƙoƙarin kare kansu su mutu mutuwar daraja. Bai halasta ga musulmi ya zauna kawai ya runguma hannun shi kawai yana jiran ta Allah, yana jiran kawai bala'i ya cike shi. Bai halasta. Ina muka iya cire wannan? Shine yadda Banu Isra'ila suke ta kai kawo a cikin ƙasar Misra don ƙoƙarin kare kansu. Za mu zo mu ji labarin wani daga cikinsu wanda aka tarar da shi yana kokuwa da wani baƙirɗi. Shi yanzu bawa ne wulaƙantacce, amma da baƙirɗin nan ya zo cutarsa bai tsaya kawai ya jira a cuce shi ya Allah ya san, sai ya tashi ya kare kansu kanshi. Shine wannan da Annabi Musa ya zo tarar da su, fastaghasa wallazi min shi'atihi alladhi min aduhi fawaqadahu Musa faqad alayhi. Za mu zo mu ci ƙarin bayani a daidai wannan gaba idan mun zo wajen insha Allah. Saboda wannan lokaci za mu saurara a nan Allah ya so. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتينا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. مسيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.